Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 31 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sabbi. Wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaki da mamayar Rasha.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotonmu na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu dubi halin rayuwar talakawa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harcen Fulatanci, wato Jenge, Ndure, Dume.
To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sababbi. Matakin tura jami'an 30,000 da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fidda a ranar Lahadi ta tsawaita wa'adin daina amfani da kuɗin na ranar 31 ga watan Janairu da kwana 10 don 'yan kasar su canza kuɗaɗensu. Babban bankin ya ce an yi hakan ne don ba 'yan kasa damar canza tsofaffin takardun kuɗinsu da kuma rage haɗarin asara, musamman ga waɗanda ke yankunan karkara da ke da ƙarancin bankuna ko cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Sai dai yayin da wasu da dama ke yabawa da tsawaita wa'adin, wani mazaunin Abuja mai suna Prince Emoruleshi ya ce babban bankin na Najeriya ya miƙa wuya ga matsin lambar 'yan siyasa.
I had this feeling it might be extended because of the APC and the PAP presidential aspirant, their reaction.
Yace dama na yi tunani ta yiwa tsawaita wa'adin saboda irin martanin da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC da PDP suka yi. Idan zan faɗa gaskiya, ban ji daɗin matakin da gwamnan CBN ya ɗauka ba. Shi kuma Indu Nwokolo cewa yayi musayar kuɗin na da muhimmanci, yana ganin bankin na CBN ya duba abubuwa da yawa a kewaye da tsarin da kuma yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu. Wani ban mai ƙarfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jikkata wasu fiye da 150. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe. Ya kuma ce akwai fargabar adadin zai ƙaru saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba, da kuma garubakin wasu da ba a tantance ba. Wani babban jami'in tsaro, Shafi'ullah Khan, ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaƙi da mamayar Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. A makon jiya ne dai, Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Germany suka yi alƙawarin tura mata tankokin yaƙi, bayan da Germany ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yaƙin Leopard 2. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe wakilin mu na jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba yayi nazarin tarihin siyasa da tattalin arzikin jihar Adamawa tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Gongola dake arewa maso gabashin Najeriya zuwa yanzu Salisu Gareka.
Kalaka kabar kuka akuri arka cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
Kalaka kabar kuka
zabe a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawan inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993 inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja Captain Gringori Abonene ya karbi mulkin Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarar 1994 haka nan dai aka yi tafiya harko mulkin ya sake komawa hannun farin hula manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar Adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP sai kuma jam'iyyar nan ta SDP da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party sai kuma jam'iyyar nan ta APC wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri Barisa Eti Shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawan wadda kuwa jam'iyyar sa ce take mulkar jihar wanda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki
zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa
shugaban ruko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan Mr. Sama'ila Tadawus shiguwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP
mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukan alamu ka san Bahaushe yace wai juma mai kyau wai daga Laraba kai ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa ka san shugaban kasan mu shi Tinubu ya dauki shetima a mataimakin sa kuma dukan su sune founders na APC kuma grassroots politicians dama in zaka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya me kai tunda Allah ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah
suma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda yace sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka
mun zauna da jama'a mun yi magana da su mun san damuwan su mun kuma manufofin mu muka dauko alƙawari wa juna yadda za mu hadu ba mu goyon ba mu sa mu kafa gwamnati sannan mu kuma mu yi bukatun su wanda ke cin musu to a ƙarya
jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen Fulatanci wato jange ndure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar Fadar Lamidon jihar Adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki. A shataletalen shiga Fadar Lamidon ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar ƙwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki wanda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar. Sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Binuwai da kuma na Gongola. Al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Binuwai da na Gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tabki guda ba tare da sun cakudu da juna ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewa na ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya
gaida Lado Salisu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Turkiya ya gargada Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare akan majami'u da wuraren ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diplomasiya a birnin Istanbul. Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fitar da sanarwar gargadi bayan aukuwar lamarin kona Alkur'ani mai tsarki a kasashen Turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa, musamman a unguwannin Biyolu, Galata, Taksim da Istiklal da ke birnin Istanbul. Sanarwar ta kara da cewa hukumomin Turkiya na gudanar da bincike a kan lamarin. A ranar Juma'ar da ta gabata, ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin Ankara, ciki har da na Amurka da Jamus da Faransa da kuma Italiya, suka fitar da sanarwa akan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada. Biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka kona Alkur'ani mai tsarki a Sweden, Netherlands da Denmark. Kasar Azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke Iran kwanaki bayan da wani dan bindiga ya afka ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jakata wasu mutum biyu. Iran dai ta ce harin na ranar Juma'a na san rai ne, amma Azerbaijan na masa kallon na ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Ayhan Zajija, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ko da yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na Azerbaijan da ke Iran na wani dan lokaci, hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diplomasiya bane. A wata tattaunawa ta wayar tarho da yayi da takwaran aikinsa na Iran, Ibrahim Raisi, a ranar Asabar din da ta gabata, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai akan harin na ta'addanci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su bude baki su yi magana ba, saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi? Ai jam'iyyu guda biyu nan ne,
ai shi ne ma babban abin takamata don jihar Buhari ce. Idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa, da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Wasu ma don jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da har-haren da ake yi don jihar shugaban kasa ce don yayi wani abu.
Idan Janar Muhammadu Buhari ya yi laifi a ɗan jami'ar APC, bai kamata a shugaban ƙasar Najeriya. Idan dai za a ba Buhari laifi don yana ɗan jami'ar APC, to duk ɗan Najeriya ma za a ba shi laifi tunda shi ma na cikin Najeriya.
Kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi, kuma har yanzu sai dai a ɗora a kan abin da muka yi wallahi, amma ba a yi wani abu sabo. Ko jirgin ƙasar nan da ake magana waye? PDP ce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fata kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC. Shin me ne tasirin tsufa ko yawan shekaru da kuma lafiyar dan takara na shugaban kasa a wuri irin Najeriya ne? Sannan kuma me ra'ayi game da zancen karba-karba a Najeriya din? Ba haka kuma za a iya kwatanta tsufan yan takarar shugaban Najeriya irin su Atiku da Tinubu da wasu masu shekaru da yanzu suka yi takara a nan Amurka irin su Biden da kuma Donald Trump? Duk wannan yana cikin abubuwan da zamu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da muke kawo muku ta yan takarar jam'iyyu guda biyar da muka zaunar da su muka yi wannan cece-kuce din a ɗakin mu na aiki a Abuja a kwanakin baya lokacin da muka je ziyara a wurin. Yan takarar da ke muhawara din sun haɗa da Muhammad Umar Bago da ke yi wa APC takarar gwamna a jihar Niger, da Haliru Jika da ke yi wa ANPP takara a jihar Bauchi shi ma na gwamna, da Umar Aldo da ke son zama gwamnan Adamawa a ƙarƙashin SDP, da Jimilu Jino da ke son ya zama gwamna a jam'iyyar PRP a Katsina, da kuma Sadiq Wali wanda a lokacin da muka ɗauki shirin yake wa PDP takara a Kano kafin a zo a canja shi daga baya. To yau za mu tashi ne daga maganar Tinubu da yawan shekarunsa.
Kana jin Bola Tinubu zai kada duk yan takarar shugaban?
Insha Allah, kamar ya kada su ne. Kuma abin da zan faɗa maka shimfiɗan da zan yi akan wannan maganar, ranar wanka ba abu ya cibi. Najeriya ta fi ƙarfin a mayar da ita abin kalo-kalo. Muna nan da kundinmu na tsarin ƙasar nan, kuma wanda suka gabace mu sun zauna sun ce idan an taɓa a nan a lashe a can. Arewa ta yi mulkin shekara 8, mun ci a mayar da shi Kudu. A kudancin Arewa, a kudancin Najeriya, shi Tinubu daga ina ya fito, daga can ya fito. To duk wani ɗan arewa da ya zo ya ce shi yana so ya nemi shugaban ƙasa a wannan tsarin, to yana so ya mai da mu bayani na zaman lafiya. So daga idan aka mai da shi can Kudu, mu abin da muke magana shi ne Tinubu ya taimaka, ya yi gwamna, ya taimaka ma jihar Lagos, kowa ya gani. Jam'iyyar APC din da ake kira da kanta ya yi ruwa ya tsaki a cikinta. Mu ma kanmu nan 'ya'yan jam'iyya din da kuma waɗansu ma ba 'yan jam'iyya ba, da 'yan kasuwa, akwai mutane da yawa da ya taimaka ma, ba wai ya ɗauka kuɗi ya baka ba. A'a, ya tabbata an ƙirƙiro da abubuwa da yawa.
Da ake faɗa kan Tinubu ya tsufa, wani lokaci na gigi cewa
ai yayi magana ya ce ai tsufa, ya yadda ya tsufa a jiki, amma kan shi bai tsufa ba.
Kana ganin irin hoton da ake nuna na shi wani lokaci? Mutane har suna nuna shi wani lokaci kamar yana fitsari a rigansa da sauransu. Wannan duk ba sa tada muku hankali.
Shari ne.
Allah ko?
Wannan shari ne, amma maganan gaskiya, ko dole mutum zai tsufa. Tsufa ya riga ya zama dole ma ɗan adam. To ko da mutum ya zama retired, ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi.
Haka.
Daga Amerika ka zo, shugaban ƙasan Amurka na yanzu,
Joe Biden.
Biden. Ife me shekaru shi ya tsufa ko bai tsufa ba?
78 gare.
To 78, to so me bambanci da Tinubu? kuma yana lafiyan jiki ne ba shi
shi
amma ko ya kai shekara 90 mun yadda abin da yake cewa amma dai yana da tunani yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai
to ba Santa Haliru Santa Haliru da jika kai kashi abin da suke fada game da yan takararsu da sauransu kana jin Tinubu zai kare kwankwaso
to na farko dai a matsayin na dan majalisa wanda aikin majalisa na sani
yau kuma ina so ka ga mun ra'ayinka game da Tinubu da sauran yan takararsu
wannan san jira dan zawurin ba wani doka na ƙasa da yace ai karba yawa karba ya rajejeniya ne
baka yadda dai da mai da kudin
nan baka ba daidai bane
ba daidai bane
yawa arewa al'umman arewa su suka fi yawa yanzu muna so a yi cancanta idan ka dauko Dr. Rabiu Musa Kwankwaso
ba daina tsarin karba karban nan
babu idan ka dauko Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ka sa shi a faranci da sauran yan takarar na daya injiniya ne na biyu dan majalisar tarayya ne yayi mataimakin kakakin majalisar tarayya na
Najeriya kuma sauran yan takarar da yawa sun yi
shine zan kai ka har wurin yazo yayi gwamna a jihar Kano a karo na farko kamar yanda dan takarar PDP yake cewa ita ne jihar da ta fi kowane jiha yawa yazo yayi ministan tsaro yayi board member na Niger Delta Development Commission ya dawo ya sake yin gwamna kuma gashi matashi to ina ganin idan za a yi adalci a fannin adalci ba ma za ka hada shi da kowane dan takara ba a cikin
haka
saboda sanin kanin yanda yayi yau ka san jihar Kano saboda Dr. Rabiu Musa Kwankwaso kullun in Allah ya waye gari sama da mutum miliyan 1,500,000
me ya shiga jihar Kano ka game da Tinubu da Atiku da sauran
fara
ni nake da
ba matashi dan dogara mishi ina son shi da karka bashi dan dogara mishi
abinda nake so mutane su gane waye matashi mutum da ke shekara 60 ko 70 ai idan
amma za a hada shekarun Tinubu da Kwankwaso
ai maganar matashi mu ne matasa
haka
wanda yake shekara 60
ko wanda ya sa ku zabi matashi ko wanda ya sa ku zabi matashi
kuma Alhaji Aliyu zaben Najeriya jihar Kano arewa suna da rikicin jahohi da suke bada miƙacin siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in wani duk wani abin da ya samu dan Najeriya ko dan arewa a wani yanki na fadin kasar nan da fadin duniya yake zuwa ya taya su kuka
sai Dr. Umar abin magana Dr. Umar me ya ranka kan duk yan takarkaro na da Tinubun da waye da waye dinan duk da su a kikun da kowa ma
okay to
sannan ka gwada su da naka dan takarkaro
to amma ka mun ce wannan ina son dan mai da martani akan maguna guda biyu na farko maganan kirkiro APC ina babu tantama akai mutum da ya kirkiro APC shine President Muhammad Buhari ya je samu Bola Tinubu ya gaya wa Bola Tinubu ni ne president kane vice president mu hadu mu tafi tare mu yi jam'iyya de ACN and CPC ni bazan ce kana ni matashi ba a shekara 62 ni ba matashi bane ni dotijo ne shi yasa nake damuwa da matasa
amma da lato aba Alhaji Imran abu magana Alhaji Imran
amma bari maganan Tinubu da
sauransu to yi magana da sauransu abu da sauransu ne sai ke cewa
kaga ni fa a ganina da Atiku da Tinubu da Kwankwaso duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan Najeriya yake ai bai canza ba da sauransu maganan Kwankwaso magana ce na Kano da Southern Jigawa da kuma Zaria Division of Kaduna State da kuma Malum
Fasu Futuwa area
da kuma Jos North Local Government nan ne NEPU yake nan ne PRP tai nan ne Tinubu Kwankwaso din duka karfin su haka ne
Zala ba Alhaji Imran Alhaji Imran jihar ku take da Buhari yanzu ta katsina kaji abin da ake fada me waye dan takarar ku na shugaban kasa ma ku na nasun wane ne Kola Abiola
Kola
Abiola ba in ka gwada shi da wayannan manyan da ake ambato kana jin ko Kola zai kai gara
eh kafin in gwada shi shi wannan bagu nayi mamakin kamar yanda irin he's highly respected ana girmama shi da matashi ne wanda yake da alƙibla ko a party ya kamata ya fito ya yi maganar Najeriya muke yi yanzu maganar Najeriya muke yi maganar matasa muke yi maganar amana ce ta al'umma ana maganar duk wanda zai fito yanzu ya maganar Tinubu bayan mun ga irin tambelen da gwamnatin Buhari ta yi da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu har mu kawo wani yanzu dan shekara 86 mai fitsari a wando wanda yake faduwa yana tafiya bayan wannan akwai maganganun da ake yi wanda dole mu faɗa na maganan shaye-shayen ƙwayoyi da ake yi da waɗanda ke takara suke yi. Najeriya ana cewa kamar transit camp ne na inda ake kawo ƙwaya ana ajiyewa ana kai ta ƙasashen yamma na Turawa. Yanzu nan za a komo ana yin su ne, waɗannan su ne za su ba da kuɗi, su ne za su fito su tabbatar da cewa an samu irin wannan shugaban nan saboda a kashe mu ƙasa. Ba mu tare da irin wannan tunanin duk wani matashi wanda ke kishin Najeriya muna tsammanin zai yi wannan ya fita daga wannan. Sannan maganan da ake yi ma shi Tinubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan. Duk tamɓelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taɓa fitowa ya magana ba ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi koko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taɓa yin shi ba. Ba abin da ya taɓa yi, kawai sai yanzu ga tsumbul a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban ƙasa. In ka haɗa shi da Joe Biden na America, America institutions ɗinta dukkan su a develop, ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin-hahin aka aje akan kujera shugaban ƙasa zai yi abin da ya kamata saboda institution. Mun ga Trump a kotu har Supreme Court so 65 yana faduwa a cikin wata guda ana kada shi. Yanzu ka ce Buhari ne ko Tinubu ne yake so ya zarce shugabancin kasa, ina za a samu wannan kotutukan da shi ya zabi Supreme Court of Justices din nan shi Trump amma duk sai da suka kada shi saboda institutions suna aiki. Mu kuma ba abin da aka yi, mun dauka Buhari idan ya zo zai gyara institutions din mu, ginshikan gwamnati zai gyara, ba wai zai zo yayi kawai shine karfi ba, shine wani abu, shine Buhari ne Buhari ne yazo yayi mamu wannan shirmen duk gashi ya jefa mu ya lalata mana future din mu da ya gama da namu na ƴaƴan mu yanzu muke kokari mu fiddo da ita mu.
To a gaishe ku malamai, nan zamu diga aya a wannan shiri ne sai rana wace da zamu dawo mu ci gaba da duba tasirin yawan shekarun dan takara da kuma lafiyar sa. Sannan kuma gaskiya ne wai MPDP da yawa na Kano kwankwaso suke baiwa goyon baya. Bayan haka shin laifin wacce jam'iyya ce ake fuskantar tashi-tashi hankula a Najeriya a yau? Duk wannan sa cikin abubuwan da za mu duba rana wacce yau Allah ya kai mu. Yanzu muna so mu yi godiya ga Muhammad Umar Bago na jihar Niger, Haliru Jika na jihar Bauchi, Umar Ardo na jihar Adamawa, Jamilu Jino na jihar Katsina da kuma Sadiq Wali daga jihar Kano. A madadin su da kuma Nasiru Adamu Lika da ya taimaka wajen hada hancin su domin a yi wannan zama da su Abuja, ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Ali Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sabbi. Matakin tura jami'an 30,000 da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fadda a ranar Lahadin da ta gabata ta tsawaita wa'adin daina amfani da kudin na ranar 31 ga watan Janairu da kwana 10 da yan kasar su canza kudaden su. Wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jikkata wasu fiye da 150. Wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe. Ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba da kuma garuwakin wasu da ba a tantance ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaƙi da mamayar Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Dr. Stephen Panya da iyalin shi, domin rasuwar babban wansu Chief Joshua Panya Baba, wanda ya rasu ranar Asabar. Za a kuma yi jana'izar sa ranar Alhamis bayan addu'o'i a majami'ar Ekwa ta ɗaya da ke Old Karu, Abuja. Allah ba da dangi jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.